sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tsaye ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a Lomad da Lord da kuma niya kuma ana iya samu akan Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu aro assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin saki jan ragaman shirin da wannan hantsi kuma bayan labaran duniya za ku yi cewa hukumomi a Agadez a jamhuriyar Niger sun canza wasu baki haure matsugunni abinda kungiyar Amnesty International ta ce hakan bai dace ba Kana za mu kawo muku maimaitawar shirin ciki da gaskiya ta da Sarfil Hashim Gumel sai kuma nasiha albarkacin watan Ramadan Kana Muhammad Awal Garba ya shigo da labaran da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru daga nan sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum ayi saurare ga labaran wasu yan jarida takwas na kasar Korea ta Kudu sun doshi Korea ta Arewa bayan da gwamnatin Korea ta Arewar ta ba su izini a ƙurarren lokaci na zuwa su shaidi lalata tasoshin harba makaman nukiliya da za ta yi dama ya kamata yan jaridar na Korea ta Kudu su hadu da wasu yan jaridun sauran kasashen da suka hada da Amurka da Burtaniya da China da Russia tun jiya talata su shiga jirgin sama daga birnin Beijing na kasar China zuwa birnin Wonsan na Korea ta Arewa to amma Korea ta Kudu ta ce yan jaridar ta sun kasa tafiya saboda Korea ta Arewa ta ki yadda su je ma'aikatar hadin kai ta Korea ta Kudu ta ce daga ƙarshe dai Korea ta Arewar ta amince a yau dinan Laraba ta wani sakon da ta aika daga ƙetaren iyaka daga ƙauyen Panmunjom da akan je don yin yarjejeniya tashar harba nukiliya ta Punggye-ri nan ne Korea ta Arewar ta gudanar da dukkan gwaje-gwajen nukiliyar ta har sau 6 kuma daga yau Laraba zuwa ranar Juma'a ta ce za ta ruguza tashar bisa ga lokacin da aka samu yanayi mai kyau har yanzu bangarorin da ke fafatawa da juna a Sudan ta Kudu ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ba bayan an shafi kwanaki 5 ana ta zafafan muhawarori tsakanin wakilan su a Addis Ababa babban birnin kasar Habasha wanda yasa masu shiga tsakani na kungiyar kasashen kuryar Afirka IGAD a takeice suka tsara wani daftarin da ya tabo muhimman batutuwan da ake takaddama akai da fatan bangarorin za su rattaba hannu akai zuwa ƙarshen mako wakilan gwamnatocin da yan adawa da yan jarida da kuma masu saka ido sun rattaba hannu jiya talata kan wata takardar ta alƙawarin dukufa wajen ci gaba da tattaunawa kan matsalolin shugabanci ciki har da batun aiwatar da tanaji majalisar ɗinkin duniya na baiwa mata aƙalla kashi 35 cikin 100 na matsayi a gwamnati da ajiye bindigogi da kuma mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan Disamban bara shugabannin majami'u suka jagoranci wannan zagaye na tattaunawar Archbishop na majami'ar Anglican na Sudan ta Kudu Justin Badi ya fito daga wurin tattaunawar jiya talata yana mai cewa sakonsu ga wakilan a tattaunawar mai sauki ne su hada kai da dukkanin bangarorin da ya kamata su hada kai da su To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hadaddiyar daular Larabawa ta ce ba ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016 don amfanar Donald Trump ba. Ma'aikatar harkokin wajen hadaddiyar daular Larabawa an hukumar ministan harkokin wajen hadaddiyar daular Larabawa Anwar Gargash ya kareta hakan ta kafar Twitter jiya talata bayan da kafafen yada labarai a Amurka suka ruwaito cewa dan Trump ya gana da jakadun Saudiya da hadaddiyar daular Larabawa a shekara ta 2016 ya kamata a fuskanci gaskiya a maimakon gugar zana da kuma yada jita-jita hadaddiyar dawar Larabawa bata yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016 ba, a cewar Gargash. Ya kara da cewa kamar sauran gwamnatocin da ke dasa da Amurka, jami'an hadaddiyar dawar Larabawa sun tattauna da jami'an yakin neman zaben bangarori biyu a shekara ta 2016 don su san inda kowane dan takara ya dosa game da manufofin kasashen waje. Jaridar New York Times ta ruwaito a makon jiya cewa dan Trump ya yi wata ganawar da ta kunshi wakilan hadaddiyar dawar Larabawa da kasar Saudiya. An ce wai wani dan aiki ya gaya ma dan Trump din cewa a shirye shugabannin kasashen biyu na Larabawa suke su taimaka ma mahaifinsu ya ci zaben.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga jamhuriyar Niger, inda hukumomi a Agadez suka canza wasu bakin haure waɗanda galibi yanka san Sudan ta Kudu ne matsukunni daga inda suke a finnin na Agadez. Amma kuma kungiyar Amnesty International ta ce hakan bai dace ba. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ƙasa da ƙasa ta haito da wani rahoto a baya-bayan nan, wanda a cikinsa ta yi wa hukumomin birnin Agadez ta jamhuriyar Niger kakkausar suka. Dalili kuwa shine ɗauke waɗansu 'yan ƙasar Sudan fiye da 100 da 'yanka, inda aka kai su a wani yanki da ake kira Madama, da ya fice saboda matakan tsaro na soja da ke wurin, yayin da yake bayyana wa 'yan jarida dalilansu na yin haka. Malam Risa Faltu, magajin garin Agadez, ya ce sun ɗauki waɗannan matakan ne domin nisantar da al'ummar Agadez daga waɗansu miyagun ɗabi'u da waɗansu daga cikin waɗannan mutane ke aikatawa a cikin garin na Agadez, ganin cewa jama'ar Agadez mai son zaman lafiya ce. In ji shi
ya kasance cikin waɗansu gungumin da aka ba su wurin zama, amma yawancin su waɗannan akwai wanda suke ɗan bata gari ne sosai, kuma wanda suke akwai su da wani shaye-shaye kuma da wani trafik da ke cimishi. Muka ce wannan abun bai kamata ba ya ci gaba a cikin garin, shi ne aka mai da waɗansu a garin.
Su ma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na jihar Agadez sun yi fatali da wannan rahoto na ƙungiyar Amnesty International, kamin su ce ba rahoto ya kamata Amnesty International ta hiddo ba, ya kamata ta iza wakilanta a birnin Agadez domin su je su gani da idanunsu kuma su tantamna da hukumomin garin Agadez kamin su ɗauki matakin hitowa da rahoton. Malam Abu Inchuwa Kamamba ne na reshen ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ANDDH reshen jihar Agadez, ya ce Amnesty International ta tabka kuskure game da wannan zance.
Abinda aka dade da ita Amnesty kin ta zo Agadez ta tambayi mutane, ta tambayi abin da ya sa aka, sai aka wance da ke ita Agadez kin aika san mutane shi, maimakon a zo a waye wa mutane kai kana a dauki wannan dokar karam aka dauke ta kuma aka sai duniya gaba daya. Yau Amnesty International ta yi komunike ita ma bata zo ba ta yi bincike ta ga dalilan da ya sa haka nan, sai mu ce lalle Amnesty ta mu ce mai nan wurin ita ma Amnesty ta yi kuskure.
Ita dai jihar Agadez matattara ce ta 'yan Afrika bakin haure, musamman 'yan kasar Sudan da ke kwarara a wurin a baya-bayan nan. Abinda ya sa kungiyar kare haƙƙin bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da HCR ko Komisariya Orifije buɗa reshen ta a birnin na Agadez domin nunawa bakin haure da ke son neman mafaka yanda za su cika ƙa'idodin da kasar da suke so ta karɓe su da zaran suna buƙatar haka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Mubiya ta Kano mun shige Nijar, sun dawo mulkin kai ba wani ja inja da sun.
To a gaida Haruna Mamman Bako, kuma kafin mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan.
Daga nan muzai yare ce a fabolta su ma can do sun yayanta, Musa a yau sun sabunta, More zumai san sa da zumunta, ya mai gwada ba shi galabaita, a waga dugu jirgi za mu shiga, mu ce fadar Abijan maga, ga kofi ya banya yana yanga, don ko baya da abin tsarga, a kasar sada ba wasu 'yan darga, kuma hau mota mu ce mali, sun dau 'yanci babu jidali.
To Allah ya ji kan Abubakar Ladan. Yanzu kuma a ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Sunana Malam Ilyas bin Abdullah, mai wa'azi ne da magaram. Wannan wata mai girma idan ya kama zaka ga matasa wani ba bis sallah ma ba wani ibada ko daya. Amma dalilin rayuwa ta yanayi na musulunci zaka yara sun koma ga Allah, sun shiga azumi, sun shiga sallah. Abu da yawa na shashaye ma sana barin shi. To kiran nake son wa matasa. Wannan ya zamanto wata dama ce ka samu. Wannan wata mai girma da ka samu ka koma ga Allah, rayuwarka ta canza. Abin da ya kamata ayi kokarin yaki da zuciya, kai kokarin kenan azumi da yin ayyuka na alkhairi, kuma da niyyar yanzu ka koma ga Allah ka samu gyara. Lalaci da kai yanzu kai kokari azumi ya kare, karka koma gidan jiya. Daga nan insha Allah inda kai ki zuciyarka a cikin azumi, ka bar banna, ka bar shashaye, ka bar dukkan aikin banza, to insha Allah in kai ki zuciyarka sai ka kawo gari azumin ya kare an sallace, kai ka zama mutum na kwarai. Duk wani sakarci ka bari, azumi wata ne na tsarkaka, na gyaran ruhi, na gyaran zukata. Daga an sallace kaga an fara komawa irin daba ta da irin sakarci, kenan mun bangaren uwaye nasiha ne da sa yar hanya. Inda misali yaron bai wani abin yi ne, ayi kokarin koda wani abu ne karami, wanda zai dauki hankalin shi ya ci gaba da wannan abu zai gyara mai rayuwar shi, mai ko a bar shi gidan jiya ya ce ya koma wannan fada irin ta da. Kenan gudunmuwar uwaye nasiha da taimaka ma wannan yaron da wani abin yi koda kaɗan ne a samu abin yi zai taimaka musu ci gaba da kyakkyawar rayuwa. Gudunmuwa ce babba cikin abin da manzo Allah ke magana na aikin alkhairi, taimaka mara sana'a koda kaɗan. Akan samu masu hali su kira yara matasan na unguwa koda karamin jari na karamar sana'a aka ba su. Wala na ga wani dan waya ta haka nan, wani ya soya doya, wani magana dankali a ba su karamin jari, sai ga an samu wala wani yaro goma ne aka samu aka ba su karamin jari, za a samu shidda ko bakwai wani sun ci gaba insha Allah. Kenan gudunmuwar masu yan kasuwa taimaka ma yara da karamin jari wani sana'a, za a samu abin yi. Daga nan sana'a abu ne arziki na Allah ne, sai za a bukata Allah ya wa abin albarka.
To Allah ya karba. Har yanzu sai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 12 ga kuma shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu ci gaba ne da batun fulanin nan da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar Kogi. Aka kuma bukace su lalle sai sun biya wasu kudade masu yawa, wanda ya faro daga naira 200 koma 800, sannan ya koma miliyoyin naira. Har ta kai ga fulanin sun sayar da shanun su har garke 7 kamar yadda suka faɗa. Suna ba da kuɗi ana musu alƙawarin za a sako 'yan uwansu, amma hakan ba ta samu ba. A makon da ya gabata filin ciki da gaskiya ta tauna da Bala Ibrahim, mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya, wanda kuma ya ce wata kungiyar Fulani da yawon Fulanin da aka kama 'yan uwansu ta nemi ofishin sufeto janar da asasanta a yi watsi da maganar. A yau mun koma ga su ainihin Fulanin da suka yi wannan korafi, domin jin ko su ne suka nemi kungiyar da ta aika da wannan takarda zuwa ofishin sufeto janar. Suna Nasir Fil Hashin Gumel.
Wajen 'yan sanda na samu wata takarda da ke dauke da sa hannun Sale Bayare. Shi Sale Bayare din nan ya nuna cewa kamar yana shiga cikin lamarin kunnan da sunayen ku gaba daya rubuce cewa a nemi asasanta. Yusuf Baturi, ne zaka ce kan Sale Bayare din nan? Shin kun tuntube shi ne zama mai sasantawa tsakanin ku da jami'an tsaro?
Wato maganar da zan faɗa na farko cewa shi Sale Bayari ban son shi ba, kuma bai son ni ba, kuma Sale Bayari bai tuntube ni lokacin da zai rubuta takardar nan ba. To kuma a matsayin ki na shugaban Fulani na ƙungiyar Mercy Allah, ai ya kamata in zai rubuta wani takarda sai ya tuntube mu, kuma bai tuntube mu ya je wata magana. Ka ga shi a matsayin ki na shugaban ƙungiyar Mercy Allah ai bai mana adalci ba.
Wato wannan takarda da ya rubuta duk da tana neman asasanta ne a samu su waɗannan 'yan uwa naku da suke tsare su fito, kana nufin ba a lokacin da kuka tattauna da shi cewa ƙungiyar ta sa baki? Don na san yanzu yana cikin ƙungiyar nan ne ta Gam Allah, duk da ya taɓa kasancewa mai yace Allah. Kwata-kwata ba ku taɓa tattauna da shi ba kan wannan batu?
To magana da nake gaya maka, shi Sale Bayari ma bai son ni ba, kuma ban son shi ba. Ya zan tattauna da shi? Mutum wanda ban son ni ba, ban da numban shi, ban taba ganshi ba ni abun da na so ne a so ni na ban so Sale Bayari ba kuma ban taba yi magana da shi ba kuma a matsayin kira shugaban ungiyar mu yace Allah ai kaga maganan nan da yayi kuma bai mana adalci ba a ci a matsayin kira shugaba
ai idan wata kila to ya ji wannan bayanin ne tunda ai na so ya samu sunayen ku ɗaya bayan ɗaya haka ya rubuta ya mika wa ofishin babban sufetin yan sanda
ai gari abunda muke so wa shi yanzu zai fito yayi man mutane bayani cewa ina ya samu sunana kuma ya yayi sunsoni cewa kuma maganar da yake cewa ai muna ne musulhu kaza wannan duk wannan ni ban son da wannan ba kuma a matsayin ki na shugaban ungar mai ce Allah bai mani adalci ba kuma kudaden da aka cuce mu maganar nake ga maka nan yanzu uwa ta da ta haife ni yanzu hawan jini ya kama ta tare taranta sakar saboda maganar kiss wannan yayana da aka kama
yaushe Allah ya yi mata rufuwa
to alamis da wannan alamis da ya wuce kwanan
Yusuf Bature ko da yake shi ma takardar ta Sale Bayarin na buƙatar a duba ne wani abu da ake cewa temper justice mercy wato ma'ana sanya tausayawa a cikin lamarin a duba kuma dai akwai wato abinda kuka nuna kamar kuma akwai kuskuren da kuka yi saboda haka a duba a sasanta mutanen nan yan uwa su fito me zaka ce kan wannan mataki da ya dauka
to wato mu abinda mun za mu shi ba wannan matakin da ya dauka bai mana adalci ba domin dukkan nan da aka shi ma tare mana mutane ba abinda ake ana ta juya magana kuma ci kansa a fadayin Fulani batun tukun kuma zai fito ya iri wannan magana kaga a matsayin ki na shugaba bai mana adalci
yanzu Yusuf tunda kun ba da takardu na shaidu da kuke jin kuna da su kuma an mika wa yan sanda me kuke sa ran zai faru game da me kuke so yan sanda su yi yanzu kan wannan lamarin naku
to wato mu abinda muke so cewa a gaskiya akan kisin nan kuma mutane a kwato musu haƙƙin su abinda aka tawaye masa din kuma an ci masa dukiya kuma har yanzu tsawon shekara biyu ba a yi musu shari'a ba suna nan an tsare su uwa ta aka kamu da hawan jini tare su game da wanda ya hana da aka je aka kama aka rufe wato mu abinda muke kira cewa a yi adalci a yi bincin gaskiya wato ita doka fa tana kan kowa amma mu abinda muke bukata a yi bincin gaskiya duk wanda ya taka doka doka ta taka shi wato mu abinda muke cewa kenan duk kullum a yi adalci a yi bincikin mutanen nan mun tabbata ko da Qur'ani ne za a bamu za mu rinsa cewa mutanen nan ba su da laifi
sannan kuma waɗannan kuɗaɗe abinda kuka fi nema shi ne ya sako mutanen ko da waɗannan kuɗaɗe da kuke ba da shaida cewa kun bayar wa su fito ba za ku iya haƙura da wannan kenan
a ai ba magana haƙura ba domin an cuce mu kuma duk dukiyarmu da muke dauka muna amfana muna ba iyalanmu duk an kenya mana dukiya dole mutane abinda muke cewa a yi adalci mutane na kwato musu haƙƙin su kudaden da aka ci musu a maido musu dukiyar su kuma a yi shari'a tsakani da Allah a yi bincike domin da an sa doka a Najeriya duk wanda ya laifi doka ta taka shi to me yasa mutane nan fa yanzu shekara biyu kuma har yanzu maganan nan kiru take mun fito mun gaya mana duniya cewa ga abun da aka yi mana kuma har yanzu ba abun da aka fito aka gaya mana kuma har yanzu ba abun da aka yi akan kristin
a ofishin babban sufetin yan sanda na cewa bayan ya duba waɗannan takardun naku da kuka ba da shaida ba mamaki za a gayyace ku a yi zama da ku saboda a tattauna kan wannan lamari me ta wannan kafar Yusuf Bature da ka cewa shi babban sufetin yan sandan Najeriya Ibrahim Idris
shi magana ne yake cewa duk lokacin da sufetin sanda ya neme mu za mu zo kuma za mu iya mu zo gaban sa kuma mu yi bayani abin da muka sani a tsirin nan
yanzu Yusuf Bature a ƙarshe ya yanzu kuna da sauran shanu da kuke yin kiwon su a wannan jihar Kogi
to muna da sauran shanu kaɗan amma yanzu an kada mu an talauce mu kuma yanzu abinda nake gaya maka kaga wannan yana da aka kama wato yanzu ne yake gaya maka matansa sun shiga wani hali wannan hali ai dai Allah kawai zai saka masa kuma muna kira ga gwamnati mu abinda muke cewa a yi adalci tsakani da Allah mu abinda muke kira a yi adalci tsakani da Allah a yi bincikin mutanen nan yanzu an kama mutum tsawon shekara biyu har yanzu ba a yi wani abu akan ba ana rike da mutum kuma har yanzu ba a ba bai san ma menene makomansa ba yayan su sun shiga wani hadari duka ka duba akan gizina maman mu ya rasa ransa kuma matansa har yanzu suna nan suna cikin kunci yanzu in ka gamu a gidan mu wallahi kai ma zaka tausaya mana wallahi
Shu'aibu Lautai kai kuma me zaka kara kan wannan hali da ake da kuke ciki na gogormayar ganin an sako ƴan uwanku da suke tsare
yawa abinda zan an gode ma Allah an gode ma Annabi abinda zan ce yanzu an rike ma mu mutane mun yi bayani ba abinda aka yi an ce za a yi wannan tuntuni muna saurara ba abinda aka yi mamu yanzu mu muna ga Allah yanzu mu abinda zamu ce da duk abinda za a yi dai ai adalci a bisi ka magana na in mutanen nan suna da laifi a hukunta su in kuma ba su da laifi a cike su saboda yanzu mu muna gani kamar mu Fulani ne ba mu yi karatu ba shine yasa ana wulakantar da mu haka
Shu'aibu Lautai duk da Yusuf ya ce idan su ƴan sanda suka gayyace ku za ku zo a zanta kai ma kana shirye da zuwa kai a zanta da kai saboda kai bayanin halin da kuke ciki
a zahiri zan zo ko gobe aka gayyace ni zuwa na ke yi
to kai fa wani hali kake ciki yaya yanayin kai kake tafiya don na ji dazu kamar kun fita ba kwanan ne ma kun fita ko kiwo ne kuka dawo wani hali kuke ciki a yanayin ku na kiwo ta bangaren ka
mun je cikin tano ne mun je mun ga da dabbobin mu lokacin da kasi dani suna kafa shin zamu dawo gida
karshe ni wani kai ma kira zake wa su kuku me zake ce wa shi yanzu idan da zake gamu da babban sufetin ƴan sanda Ibrahim Idris me zake faɗa masa ne
ni abinda zan ce mashi ayi bincike maganan nan saboda mun tabbatar mutanen mu haka kawai aka kama su ba su san hawa ba su san sauka ba haka kawai aka kama su ka aka gallaza su aka rike su aka cinye masa dukiya to abinda za mu shede ya yi bincike akan maganan nan ya tabbatar yadda maganan yake
shikenan Shu'aibu Lautai mun gode kwarai sai mun sake tuntubar ku in Allah ya yarda a wannan shiri na ciki da gaskiya
madalla
anan zamu dasa aya kan wannan batu har sai ofishin babban sufeto jana na ƴan sandan Najeriya ya kammala binciken sa sannan zamu dawo domin mu sanar da ku yadda ta kaya yanzu a madadin Nasir Adam Al-Hikaya Ni Sarfi Lahashin Gumul ke cewa muka kasance lafiya.
Ko a gaida Sarfi Lahashin Gumul da tawagar sa yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labaran da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Don fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kamaru Info an da tarito mana cewar bikin haɗin kan ƙasar Jamhuriyar Kamaru da gwamnatin Mustabiya ta hada karo na 46 ya fusata ƴaƴan jam'iyyar adawa na LDF da kuma MRC a yayin da suke gudanar da faretin su a gaban shugaban ƙasar sun gudanar da faretin ne ba su sanya kaya a jikunan su ba kana suka dora hannuwan su a kansu da zumman cewar gwamnatin shugaba Biya tana gallaza musu sai kuma jaridan da message an da ita kuma ta gulma ta mana cewar an samu wata nakiya a wani hotel da ke birnin cinikayya kasar Duwala amma ba an bace sunan hotel din ba kana dakarun tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru sun samu nasarar tone nakiyas sai kuma jaridan Nouvelle Expression anda ita ma ta ce barazanar da sojojin sa kai na bangaren yan awaren English kasar Jamhuriyar Kamaru suka yi ya hana a gudanar da bikin hadin kan kasar a wadansu larduna da ke bangaren na yan awaren sai kuma jaridan Quotidien FAV anda ita ma ta shaida mana cewar ministan tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru Joseph Beti Asumu ya nuna godiyarsa ga jami'an tsaron kasar tarayyar Najeriya su 180 wadanda kasar Jamhuriyar Kamaru ta ba su gorin gayyata domin gudanar da bikin hadin kan kasar Jamhuriyar Kamaru karo na 46 tsakanin bangaren English da bangaren Faransancin kasar minister Asumu ya mika musu lambobin yabo na irin rawar da suka taka a yayin da ake gudanar da bikin a birnin Yaounde sai kuma jaridan Informatin anda ita kuma cewa ta yi rikicin bangaren ƴan awara English kasar Jamhuriyar Kamaru ya sanya mabiya dariƙar cocin Katolika na kasar a manyan biranen bangaren gudanar da ibadun su a majami'an da suke wannan bangaren
kasancewar suna tsoron ƴan ta'adda, inji babban limamin tocin Katolika na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Monseigneur Kileda. Sai kuma jaridan Cameroon Tribune anda ita ma ta labarta mana cewar jakadan ƙasar Amurka mazauni a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Peter Hari, ya mika wa shugaba biya hannu wajen hada ƙarfi da ƙarfe da fadan gwamnatin Amurka domin iyakan maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Jaridan Emergence kuma ta tsegunta mana cewar gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru tana kokari na dakile ƴancin manema labarai a fadin ƙasar, anda take danke waɗansu manyan ƴan jaridu a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin ƙasar Kamaru, anda ta bayyana mana cewar gwamnatin Mustabiya ta tallafa wa makiyaya a jihar Arewa mai nisa da sefa miliyar 6 domin haɓaka harkokin su, kasancewan irin ɓarna da maharan Boko Haram suka yi musu a can jihar ta Arewa mai nisa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Madalla, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum, VOA. Mai magana daga nan jihar Benue, dan tsohon dan Mallam Bako na Mallam Anan. Mun saurari jawabai da waɗansu mutane suke yi akan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ko kuma gwamnatin APC. Muna kira ga waɗannan mutanen da su sa tunani na haɗewar Najeriya ƙasa ɗaya tukun. Kuma alhamdulillah mu APC ta nuna mana haɗin kai na Najeriya ta yadda gabas da yamma, kudu da arewa suka taru suka zaɓi APC. To idan waɗannan mutanen suna jin cewa su ba za su iya zama a APC ba, akwai buƙatar su fita su ba mu wuri.
Assalamu alaikum gidan Radio America VOA Hausa. Sunana Usaini Sabon Yaro dan Fulani daga nan Marar Bamman Alewa nan cikin ƙasar jihar Bauchin Najeriya. Gaskiya ina kira dan Allah musulmi Najeriya dan Allah su dinga yin roƙon Allah lokacin da muka shiga wannan watan azumi, dan Allah a dinga roƙon Allah dan Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya kawo mana zaman lafiya nan ƙasar mu Najeriya baki daya.
Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka, mai magana dan kaka CEO mai gado da Katifa Kogwar Kanawa karamar hukumar Gezawa jihar Kano a Najeriya. Sahin Hausa na murya Amurka, ina so dai ku daɗa gaya wa shugabannin mu na Najeriya cewa duk wani hawan mulki dan Allah idan ya mana misali da cewa wai farna ba ta da wuya, gyara yana da wuya. Ai lokacin da suke yin kamfai ba sa faɗa haka, kuma duk mutumin da zai faɗa haka ba abin yarda ba ne.
Assalamu alaikum VOA Hausa, mai magana Sani mai nake dakin gari. Sabuwar PDP da ka cewa tana ɓallewa in ba a yi gyara ba, ba wani gyara na ba, ille iyaka ba a yi musu abin da suka so ba. Don haka dama sun ce an maishe su ƴan bora, to dama ɗan ƴan boran ne.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika, sunana Hali Bakori Jega, Jabstead Najeriya. Ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai zakunnan ƴan Rufa'i. Ko da Buhari ci zaɓen Najeriya, ƴan Rufa'i ba shi ne gwamna a jihar Kaduna ba.
To da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, wasu ƴan jarida takwas na ƙasar Koriya ta Kudu sun doshi Koriya ta Arewa bayan da gwamnatin Koriya ta Arewar ta ba su izini a ƙwararren lokaci na zuwa su shaidi lalata tasoshin harba makaman nukiliya da za ta yi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa ganawar da aka shirya yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa a watan gobe ba za ta yiwu ba. Idan ba a yi ta ba, watakila za a yi ta nan gaba, a cewar Trump. Ya ƙara da cewa mai yiwuwa ba za a yi ranar 12 ga watan Yuni ba. Murƙushe zanga-zangar siyasa da gwamnatin ƙasar Burundi ta yi a shekarar 2015 har yanzu na shafar babban birnin ƙasar, inda har yanzu ake ci gaba da ɗaukar matakan tsaro masu tsauri.
To madalla, nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai an jima da al'asar. Ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin, ciki ko har da shirin himma ba ta garago, wanda zan sake dawowa domin in gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmus Garba da muka yi asubanci tare da Solomon Abade ba da umarni, sai injiniyan mu Darrell Smith. Ni da dan Ibrahim Ayo ke cewa ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.